watan ba shekara ta 2017 wanda ya daidaita a 25 ga watan Zulhijji shekara ta 1438 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda muka fara program ne na musamman wanda yake zuwa muku daga nan GITV Alheri Radio ranar Asabar karfe 9:00 zuwa 10:00. Satin da ya wuce mun tattauna da Dr. Kabiru Ahmad akan satin Jarabawa exam malpractice, wanda na san masu sauraro sun ji bayani daga malami daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma alhamdulillah ya yi bayani kwarai da gaske akan abin da ya shafi satin Jarabawa. Satin Jarabawa al'amari ne wanda zan iya cewa ya zama mana wata fitina, musamman ɗaliban ilimi, musamman na boko. Fitina ce wanda kusan mukan ce ita ce babbar makiyan wannan satin Jarabawa. To a yau muna tare da babban malaminmu, Malam Bashir Lawal. Ba tare da bata lokaci ba, tunda lokaci ya ja. Malam, barka da zuwa.
Barkanmu da warhaka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To malam, kamar yanda muka saba, wannan shiri ne na musamman da Alheri Radio take kawo ma kusan al'umma da ke lardin Dazzau akan abin da ya shafi al'amura na karatun boko, ko in ce ilimi.
Masha Allah.
To a yau kai ne babban baƙonmu, kuma ma za mu tattauna a yau da kai akan hukuncin wannan satin Jaraba a shari'a ta musulunci.
Masha Allah.
Program din da farko duk wanda muka kira muna so ya ba da takaitaccen tarihin shi domin masu sauraro, musamman ɗalibai, su ji bayani daga gare ka ko su ji bayani daga babban baƙonmu. Malam, a gurguje muna so mu ji menene tarihin ka a takaice.
Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. To abu ne mai wahala mutum ya iya bada tarihin kansa a irin tarbiyyar da aka mana, sai dai in yi tsokaci ko in yi tsakure a cikin wani abu da ya shafi haka. Da farko dai, ni haifaffen Tudun Wadar Zaria ne. An haife ni a Tudun Wadar Zaria, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1339, kuma daidai da 1979 a shekarar Bature. Abinda ya shafi karatun addini, na yi karatu farawa daga Islamiyya da kuma makarantar Allo, sannan kuma abinda ya shafi karatun boko, kamar yadda ake faɗi, na halarci makarantar gwamnati ta firamare wadda ake ce mata Nurul Huda, wadda yanzu aka canza mata suna, ake kiranta Abubakar Imam. Bayan haka kuma na tafi kwalejin addinin musulunci ta Ashek Abubakar Mahmudu Gumi, wacce take Tudun Wada wadda ake ce mata Higher Islamic. Bayan na kammala ta, a nan na yi ƙaramar secondary, kuma a nan na yi babban secondary. Daga nan kuma na wuce SCE Zaria, amma ban kammala NCE ba. Na samu karɓuwa a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a ɓangaren tsangayar aikin lauyanci da shari'ar addinin musulunci, a inda na gama wannan karatu. Sannan kuma na halarci course na computer, a inda ina da certificate na computer. Sai kuma wasu 'yan kwasa-kwasai da ba a rasa ba, wanda nake na halarta, da kuma seminoni da workshops. Wannan shi ne a taƙaice tarihin rayuwata, duk da ba tarihi ba ne wannan.
Wato hikimanmu malam da ya sa muke so duk baƙon da muka gayyata ya fara ba mu tarihin shi, zan ɗan yi waiwayi. Satin da ya wuce, kamar yadda na ce, baƙonmu Dr. Kabir Ahmad, a tarihin da ya ba mu ya ce ya yi shi business student ne, ya koma art student. Daga baya kuma ya dawo a cikin shekara ɗaya ya dawo science student, wanda a ciki a lokacin 1994-95 ya yi jarabawar SSCE, wanda ya ci physics, ya ci A1, duk da a shekara ɗaya karatun. So da yawa ɗalibai da suke sauraro, wasu suna da interest su dawo su yi karatun sciences duk da sun gama art, amma wasu yana ga ai ba zai yi ba, zai iya ba. Amma tarihin da suka ji ya ɗan yi musu tasiri sosan gaske. To shi ya sa sai muka, tunda dama ka'idar shi program ɗin kenan, duk wanda ya shigo ya dan bamu a takaice saboda masu sauraro musamman dalibai masu tasowa ya zama musu kamar wani madubi da za su kalla to Allah ya saka da alkhairi wannan bayani da kana a takaice muna godiya kwarai
na'am
to bari mu shiga kan program din mu kai tsaye
na'am
duk da lokaci ya dan fara ja
na'am
muna so mu tattauna ne akan hukuncin wannan sata wannan annobar da ta zo mana ta satar jarawa
na'am
hukuncin ta a shari'a ta musulunci
na'am
amma kafin mu ji me hukuncin ta zan so mallam ya mana bayani muhimmancin ilimin zamani ta fuskar shari'ar musulunci
to bismillahir rahmanir rahim shi addinin mu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa
na'am
zan so in bude da wata magana da ɗaya daga cikin malamai yake faɗi magana ce da take bunge ne take ban sha'awa yake cewa la ta'awuda indana nahnu almuslimina bayna al-ilmi wad-din yace mu musulmai babu cin karo tsakanin ilimi da addini a tsakanin mu a cikin mu babu wani addini da ya ba ilimi muhimmanci kamar addinin musulunci shi yasa zamu kalli farkon abin da Allah ta'ala ya fara mu annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinsa shine yayi karatu kuma abin sha'awa sai aka ce masa ikra yi karatu sai ba a faɗa masa me zai karanta ba da wannan ne malamai suka fitar da hukunci akan cewa wannan na nuni akan cewa ikra kullu ilmin nafi'i ka karanta dukkan wani ilimin da yake da amfani dukkan wani ilimi da yake mai amfani to mu musulmai an umarce mu da mu nemi sanin sa mu koye shi mu zurfi a cikin sa mu zurfafa bincike a kan sa sannan ayoyin alqur'ani sun yi mana nuni zuwa ga muhimmancin ilimi da koyon sa ilimin nan ba kawai tsantsar ilimin sanin Allah subhanahu wataala da yadda za a bauta masa ba a hatta ilimin yadda za a gudanar da duniyar nan ayoyin qur'ani ga sunan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله تعالى ينتوى إن في خلق السماوات والأرض للي أتشنها للترسم ميدا قسا واختلاف الليل لكم السابع والدري والنهار ديني لآيات لأولي الألباب أقول أبا بانكو لا هو أن السوق السنشي ما سوق وعلي المتين يتلون آيات aya ce kai tsaye da take ishara zuwa ga bincike a game da abin da yake ya shafi sararin samaniya da kuma ƙasa wanda ilimi na kimiyya abin da kusan yake bincike a kansa kenan
haka
sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki yana ce mana wafi anfusikum afala tubsiru sannan a cikin kawunan ku ma ku tsaya ku kalli kanku ku yi nazari akan kawunan ku afala tusirin wai ba kwa ganin ya Allah madaukakin sarki ya halice ku ne wannan ba nuni ne da Allah subhanahu wataala yake mana a matsayin mu na masu imani da cewa mu tsaya ne nazarin shi kan shi dan adam din ne nazari akan sa ya gabobin sa suke ya gabobin shi suke aiki ya waɗanne irin cututtuka ne suke iya samun sa waɗanne irin magunguna ne za a iya ba dan adam din nan ya warke daga waɗannan cututtukan nasa kai haka dawo abin da ake cewa social sciences ko humanities ilimin da ke bayani akan kimiyyar rayuwar dan adam tun daga abin da ya shafi irin su sociology irin su political science irin su law irin su economics da makamantan irin waɗannan duk wannan ayar tana nuni akan cewa musulmai su tashi su yi nazari su yi bincike akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake ce mana antum a'lamu bi umuri dunyakum wannan annabi sama ya faɗi wannan magana yace ku kuka fi sanin al'amuran duniyan ku wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ne sakamakon lokacin da ya zo Madina ya tarar da su suna yin abin da ake ce ma kilili suna madabino wanda a yau a bincike na agricultural sciences wani fanni ne mai cin gashin kansa ya zo ya gansu sai yake cewa shi yana ganin wannan kamar bai da amfani so da suka ji haka sai suka yi kan manzo Allah sama ya hana su so da shekara ta zagayo sai suka ƙi wannan kilinan sai da binu kuma ya ƙi yin kyau kamar wato a ce aure kenan sai da binu ya ƙi yin ƴaƴa daga baya suka zo suka faɗa ma manzo Allah sama suka ce ai ga abin da ya faru da muka ji ka faɗi wannan maganar mu sai muka zata hana mu kai sai mun sani ce a'a antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka fi sanin al'amuran duniyanku sai malamai suka ce wannan na nuna ashe kimiyya ita tajriba ce me tajriba shine experience a gwada a ƙara gwadawa a gwada a ƙara gwadawa har a gano ma yawa a gano me abin da yake hakikanin gaskiya so da haka manzo Allah sama anan ya koyar da mu ya nuna mana ashe cewa mu tsaya mu yi nazari mu yi bincike a game da irin waɗannan abubuwa sannan idan ka koma tarihin kimiyya a musulunci tabbas duniyar musulunci malaman musulunci sun ba da gudunmuwa wajen ci gaban kimiyya ta kire-kire da kimiyya ta abin da ta shafi rayuwar dan adam malaman mu masana sun yi bincike akan wannan sun yi rubuce-rubuce masu yawa da mutum zai dauki littafin al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi littafin sa da ya rubuta akan ilimi wannan littafi da ya rubuta akan ilimi Miftahu Dar as-Sa'ada wa Manshur Wilayat al-Ilm wal Irada littafi ne kinkime mai juz'i biyu ya kai fiye da shafi 1000 da wani abu kawai da Ibn Qayyim ya tashi bayani kan ilimi sai da ya kawo fa'idoji na ilimi sun kai 200 kuma da ya tashi bayanin nan ba yana magana kawai kan ilimi bane na tsantsanin Allah wato aqida da tauhidi ko ibada yadda za a bauta ma Allah ko kuma kyawawan dabi'u ko gyaran zuciya a yana bayani ne akan ilimi wanda hatta na kimiyya da kire-kire shi yasa sai ya rika daukar ma fannonin na ilimin yana magana kansu a cikin wannan littafin ya dauko fannin abin da ya shafi physiology aikin gabobin dan adam yi magana kansu gaba yayi bayani akan biology abin da ya shafi halittu halittun daga tsirrai dan adam shi kansa da dabbobi halittu masu rai sannan kuma yayi bayani akan geography ilimin da ke bayani akan sararin samaniya da geology abin da ya shafi ilimin kasa da ilimin duwatsu da abin da ya shafi ilimin tekuna haka yayi ta bayani kansu sannan ya zo ya bayani akan zoology dabba kaza ne aikin ta dabba kaza ne aikin ta sannan a musulunci ne muke da littafai da aka rubuta ka cokan akan su kansu halittun nan yanzu mutum da zai dauki littafin al-jahiz kitabul haywan littafi ne mujalladi hudu manya-manya ba abin da yake bayani akan shi tsuntsaye da irin yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi haka idan mutum ya dauki littafin al-Imam al-Biqa'i littafin kitabul haywanat al-kubra shi ma haka zai zo ga yadda yake bayani akan tsuntsaye da halittun su da yadda Allah madaukakin sarki ya bayani da yadda dabbobi suke kowace dabba kwaro kaza kudan zuma da sauransu duk wannan yana nuna yadda malaman mu na farko na musulunci da bangarorin su da mazhabobin su ba kawai malamai bane waɗanda suka tsaya abin da ya shafi addini a in suka zo suna maka bayani akan waye dan adam da kuma kimiyyar halittar sa to sai ka tabbatar da cewa ashe addinin mu na musulunci ba addini bane da ya kasa a gwiwa a game da abin da ya shafi wannan ilimin yau da ake danganta shi zuwa ga turawa har ake cewa western education ba it's not west ba western bane ilimi ne na rayuwa ga baki daya iyaka su sun zo sun kwace shi ne suka kankane suka sa falsafar su a ciki sannan kuma shi kenan suka zo suka kawo mana shi da irin falsafar irin tasu domin mu komo zama a takashin su ne amma a hakikanin gaskiya nasusa na alqur'ani nasusan hadisai maganganun magabata dukkanin su suna nuni kai tsaye zuwa ga muhimmancin ilimi na sanin dan adam da rayuwarsa da yadda za a gina duniyar nan idan mutum ya dauki al-Imam Ibn Khaldun rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a duniya ya rubuta littafin sa wanda shine ake daukar sa a matsayin madogara wanda hatta turawan da suke cewa ilimin nasu ne western education a ilimin sociology to ana ganin Ibn Khaldun a matsayin wata makoma ce shi ne girma da ake koma littafin sa al-muqaddima littafi ne da ya rubuta shi kato ya kai shafi fiye da 800 abin da yake bayani akai kawai yana bayani ne akan zamantakewa dan adam ya ake samar da rayuwa ya dan adam yake faruwa ya yake haihuwa ya yake gina kasar sa ya yake zamantakewa da makwabtansa ya yake shugabanci tun daga mataki na kasa har mataki na duniya gabaki daya Ibn Khaldun mu dawo wajen shi kanshi Ibn Qayyim da Ibn Qayyim littafi yake da shi da ya rubuta wanda mafi yawancin mutane sun san shi At-Tibbun Nabawi wani bangare ne daga cikin babban littafin sa Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad littafi ne da ya rubuta shi a lokacin ya je Makka shi dan kasar Dimashq ne wato Syria ya tafi can ba littafi a tare da shi ba yi da library sa ba shi kusa da shi sannan ba wani library a kusa da wajen amma haka ya rubuta littafin nan sai da ya rubuta mujalladai guda biyar a cikin mujalladan nan guda biyar ya ware daya ya rubuta shi akan medicine wanda ya bayani kan ethics na medical doctors ya bayani ciwon kai kawai da yazo yana bayani a game da ciwon kai sai da ya kawo abubuwan da suke kawo ciwon kai mabambanta fiye da 20 to sannan ya rika daukan tsirrai ya shiga fannin abinda kaman za a iya ce mishi pharmacy yana bayani a kansa ya ake ya magani kaza sannan wani ciwo ake amfani da shi wanda yana da yadda za a hada da yadda za a yi amfani da shi duka a cikin wannan littafi nasa to waɗannan misalai ne masu yawa da in mutum yana kallon halin da musulmai suke ciki a yau ya kalli tarihin magabatan mu sai ya kuka ya tabbatar da cewa lalle mun yi watsi da abin da muka gada daga magabatan mu har shi yasa muka zama bayi a yau wasu suka zama suna mana gwalo suna mana dariya sai dai mu je mu nema a wajen su muna bara alhali muke da kayan mu tabbataccen tarihi ne akwai abin da bature ya kasa tarihin sa zuwa gida uku akwai tarihin sa wanda yake na da akwai tarihin sa na tsaki akwai tarihin sa na zamani sabon tarihi to in ka dauki tarihin bature abinda yake cin medieval history wannan lokacin shine suke ce mishi dark ages wato shekarun duhun kai to mu kuma a daidai wannan lokacin mu kuma lokacin tauraruwa da wata da rana na musulunci a fagen ilimi da fagen ci gaba da fagen rayuwa na musulunci suke haskakawa suka haskaka ma duniya habba ture ya sanya zai iya sa wando ya zai iya sa riga su suka zo tarihin mun ka koma wannan stand din da ake magana kanta stand din nan da mafi yawancin matasa ba su san ta ba sai ta hanyar kwallo an amfani kwallo sannan za su san me
stand din Barcelona da
yawa to ita to zai saboda su to amma aka koma wannan kasar ta Spain da za a dauko tarihin ci gabanta da gudunmuwar da ta bada a lokacin tana hannun musulmai da rubuce-rubucen da aka yi a wannan ƙasa to mutum sai ya riƙe kai kawai sai dai ya ma Allah sujada ya yi mamaki a lokacin tuwa ne suke ciki suna cikin duhun kai a lokacin musulmai sun ci gaba kai ƴan uwa mu sani cewa lokacin da aka kafa jami'o'i na musulunci na farko ba su kasance sun tsaya kawai ilimin addini kawai tsantsar aqida da tauhidi da fiqhu suke karantarwa ba suna karantar da kimiyya ita waccan jami'ar da ake ce mata jami'atu Qurtaba wanda tana daga cikin manyan jami'o'i na farko domin musulunci fa ya shiga kasar Spain din nan da ake magana kanta tun zamanin Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shekaru 30 da wani abu a kasa ba amma musulunci ya shiga kasar Andalus ya shiga kasar Spain kuma aka ci gaba da gina kasar nan aka ci gaba da karantar da ilimi sai da addini ne wanda sai da addinin musulunci yayi fiye da shekaru kusan 700 a kasar Spain kuma ilimi ake karantarwa ba jami'a
a Europe kenan a yau
kasar
Spain tunda
tana cikin Europe
amma manzo Allah bai kai yanda kai bayani bai kai shekara 35 ba
kwarai.
Amma musulunci ya kai cikin
kwarai ya shiga cikin kasar Turai kuma aka je aka gina ilimi a wajen a lokacin Bature bai san inda kansa yake ba to wannan dogon tarihi ne wanda da kuma misalai masu yawa wanda da za a ce kawai a kansa za a tsaya a shirin to suna nan da yawa da za a kawo da ke nuni zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin kimiyya da kuma sanin shi waye dan adam din kansa
haka
na'am
masha Allah mallan didda dai na san kamar na dakatar da kai na san in zan baka za kai ta kawo bayanai wanda suka fi wayannan kaman a bangaren lissafi na san akwai wanda amma mutumin Balaraban da ake ce ma Al-Khawarizmi wanda daga baya tura suka dauki abubuwan da ya bada gudunmuwa ta lissafi suka kawo logarithm wanda na san dan tun wanda yake secondary JS1
ya san logarithm
ba wanda zai iya manta bayuwa ma kai lissafi a duniya gaba ɗaya
ba kai logarifi ba
to asalin sa balarabi ne wanda ya kawo wannan ya shi kirkire ilimin kuma shi ya rubuce rubuce sosai wanda yau har yanzu duniya na amfana da shi dan lokacin da ya rubuce rubuce akan logarifi lokacin tura ma ba su da
kai
masha Allah to wannan mu shiga shirin kai tsi
na'am
menene hukuncin wannan satar jaraba a shari'a ta musulunci me hukuncin ta
to in mun fahimci yadda musulunci ya ba ilimi muhimmanci shi wajibi ne ya zama yana da tsari a wajen neman sa da kuma yadda ake karantar da shi tabbas musulunci yana da tsare-tsare a game da neman ilimi da kuma koyar da shi akwai ka'ida da ake da ita da ake ce mata al-amanatu lil-ilmiyya amma tun ya dauki malaman mu na hadisi zai ga yadda suke da tsantseni a wajen neman ilimi da kuma isar da ilimin waye ya cancanta ai karatu a wajen sa sannan ya ake koya to wannan ana iya cewa tarihin jarabawa a duniya wani abu ne a irin wannan tsarin da ake aiwatar da shi wani tsari ne sabo da yanzu tabbas ba za a ce yana da wani dogon tarihi ba shi yasa malaman mu na wannan lokacin sun tsaya sun yi rubuce-rubuce a game da abin da ya shafi ita kanta jarabawa ya ya kamata a yi ta me ya dubbanta ya ya kamata a kula da ita su waye masu tsara jarabawa su waye masu tsarawa suwa wanda za su kula da masu jarabawa sannan suwa masu rubuta jarabawa to daga cikin abubuwan da suka tattauna akwai abin da ya shafi magudin jarabawa
haka
wanda wasu kan ce sata amma cewa magudi ya fi dunkula abin to ya fi dunkulewa a ce magudin jarabawa
to yana fi sata satan da magudi
in an ce magudi to ita sata ai wani bangare ne a cikin magudi magudi shine mutum ya aikata duk wani abu da ba a yadda da shi ba ana daukar sa a matsayin laifi ne a cikin ita jarabawa amma sata to wani bangare ne daga cikin ta shi yasa sata na ciki ba wani amsa na ciki zuwa da ba da kuɗi domin a zana ma wani duk yana ciki da makamantan irin waɗannan so da lafazin magudi ya ku game wafe da ake satar jarabawa sai a ce magudin jarabawa malaman mu na addinin musulunci ba su yi ƙasa a gwiwa ba a game da wannan misali muna da hukumomi da suke zama ko a ce kwamitoci da ake da su manya-manya wanda suke amsa tambayoyin al'umma a game da abin da suka shafi abubuwan da suka shafi sababbin abubuwa da suke afkuwa a cikin al'umma satar jarabawa ko magudin jarabawa na ɗaya daga cikin sababbin abubuwa da suka faru a cikin al'ummarmu saboda haka misali in mutum ya ɗauki al-lajnatu da'ima wata hukuma ce da ake da ita a ƙasar Saudi Arabia wadda aikinta jigajigan malamai ne masana wanda suke ba da fatawa a game da abin da ya shafi rayuwar mutane da kuma addininsu idan abu ya zo to sukan tsaya suna da wakilai manya-manya masana wasu professors ne a wasu fannonin su a matsayinsu na waɗanda an tsarjin cike su kai a game da ilimin addinin musulunci zunzuhutunsa to sai su gayyato masana in abin ya shafi likitanci ne su kira likitoci su musu bayani da bincike in abin ya shafi injiniyanci ne su kira ƙwararru a cikin injiniyanci haka kowane fage an musu tambaya a game da hukuncin wannan musiba ko balahira da ta shigo cikin addinin ta shigo cikin al'umma ta magudin jarabawa me hukuncinta dukkaninsu sun yi ittifaki akan cewa haramun ne haramun ne bai halasta ba hujjar su ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashina fa laysa minna duk wanda ya mana magudi a cikin rayuwar mu to baya tare da mu wanda ya ce ba annabi sun ya ce baya cikin musulmai ko baya tare da su al-imamu al-hajar in yazo fassara fa laysa minna yace in mutun ya halasta abinda ake cewa bai da kennan ne har annabi ya ce bai cikin to ya kafirta ne idan kuma ba halastawa yayi ba kawai yi yake yi a matsayin sabo to ya fasan cewa manzon sama ba zai tashi cikin mabiyan manzon sama masu da'a ba a ce mutum ya tashi a rayuwar sa bai cikin mabiyan annabi sallama wannan ba karamar tabewa bace duniya da lahira kuma sakamakon abin tun a duniya mutum zai ganshi na fara man da al-lajnatu da'ima hay'atu kibari ulama da ƙasar Saudi Arabia wanda manya-manyan malamai ne kusan su ma suna da wakilci a cikin waccan hukumar ko kuma waccan kwamitin su ma tambayar da aka musu kenan a keɓance idan mutum ya ɗauki ɗaiɗaikun malamai akwai manya-manyan malamai waɗanda duniya ta musu shaida akan ilimi an tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaymin dai daga cikin manyan malaman kasar Saudi Arabia da aka yi wanda ya rasu shekara ta 2001 aka tambaye shi a game da hukuncin magudin jarabawa yace al-ghishu fil imtihani haramun walau fi al-lughati al-ingliziyya yace magudin jarabawa haramun ne koda a turanci ne me yasa malam Usaymin yace koda a turanci saboda a Saudi Arabia turanci ba compulsory subject bane ba dole bane sai mutum ya ci turanci a Saudi Arabia darasi ne da ake daukar sa a matsayin kamar elective in ka ga dama kai in baka ga dama ba kakkai to amma duk da haka sai ce walau fil lughati al-ingliziyya koda a English ne kamar mu yanzu sai ka dauki darasin da kila bai zama wajibi akan kowa ba sai na buga misali da kowane darasi ba sai ka ce walau shi koda dai koda shi ne wannan na uku kenan idan muka gangaro su malaman mu bakka sa Saudi Arabia mu koma kasar Masar tun shekarun baya akwai ɗaya daga cikin malamai da aka yi wanda mafi yawancin mutane sun san shi a hudu ba a Sheikh Abdul Hamid Kishki Allah madaukakin sarki ya gafarta masa malami ne makahu duk abin da zai da kayaki an tambaye shi a game da magudin jarabawa yace magudin jarabawa haramun ne ko dukkan dalibin da ya je magudin jarabawa har ya kai ga wani matsayi to duk abin da zai ci gaba da ci a rayuwarsa haramun ne har ya koma ga Allah subhanallahi duk abin da mutum zai ci satar jarabawa ya magudin jarabawa ba certificate din shi bane ko ba shi je zana jarabawa ba ko aka bashi ba abin da yake ba ko aka bashi amsa ba shi da kansa ba to har ya mutu duk abin da zai ci in dai da wannan takaddar zai ci to haramun yake ci haka Sheikh Abdul Hamid Kishki yake
to mana ina jin wannan fatawan ne wani dalibi ya ji a wata kasa
na
bayan ya gama karatun digirin shi ya fara aiki sai ya rubuto majami'ar din cewa wannan certificate din shi tun da ya fara da magudi
ikon Allah
yake tai har ya ci saboda haka ga certificate din nan
to kan wannan Allah yana nufin shi da alkhairi
wannan fatawa yake akwai gari da akai wannan
to ka ga ni kila abin da ya ji kenan wallahi alam amma tabbas wannan fatawa ce da shi Sheikh Abdul Hamid Kishki ya ba da ita kwatankwacin irin wannan fatawar an tambayi Sheikh Yusuf Al-Qaradawi irin wannan fatawar shi ma malami ne a kasar Masar amma yanzu yana kasar Qatar an tambaye shi a game da wanda ya ba da kwatankwacin irin wannan fatawa so da ka kusan duk binciken da za ka yi haka Sheikh Jibril Abdulrahman Ibn Abdullah Ibn Jibril ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia wanda duniya ta yi shaida a game da iliminsu tambayar da aka masa kenan fatawar da ya bada kenan so da ka iyakar bincike na ni ban taɓa ganin wani malami daga cikin malamai da aka yadda da iliminsu da taqawwusu tsoron Allahnsu da biyayyarsu ga Allah da kuma kwatantawa daidai gwagwado da aka masa tambaya game da magudin jarabawa ya sauƙaƙa hukunci ba ban ga wanda ya ce ƙasa da haramun ba iyakar binciken da nayi ni ban taɓa jin wani malami da aka masa wannan fatawar ya sauƙaƙa hukunci ko ya ce ai gashi zai iya halasta ko bai iya hakan ko kuma kaza ko a ɗanyi wasu kwane-kwane irin kwane-kwanen nan da wasu suke buƙatar a yi kowannen su kai tsaye ba sa jin shayin su ce haram wanda mun san yadda malamanmu suke da taka tsantsan a game da su ce abu haramun ne magabatanmu sun kasance duk abu idan ba tabbas ya zama haka bane to ba su ce masa haram to waɗannan malaman ba haka suke kwatantawa to amma a wannan mas'alar ta magudin jarabawa ni ban ga wani malami da aka masa tambaya da bai ba da amsa da haka ba Mala Albani rahmatullahi alaihi Sheikh Muhammad Nasir bin Albani tambayar da aka masa kenan an masa irin wannan tambayar shi ma amsar da ya bada kenan to kaga waɗannan malaman yau a duniya in ka ambace su to wa kuma ya rage su ne muke komawa zuwa gare su a wannan zamanin a wajen abin da ya shafi fatawoyi domin shaidar da duniya ta musu akan iliminsu da kuma shaidar da aka musu a matsayin taqawwusu a taqawwusu cewa malamai ne da abin da ya bayyana a gare mu babu wata alama ta san zuciya ko san duniya da yarin jaye su har su ka ba da wani abu wanda ya kasance na san zuciya ko da ka amsa suke ne ko da ka magudin jarabawa kuma inda su wannan hadisi man ghashina fa laysa minna kuma ilimi amana ne
haka
ilimi mu'amala ne to wajibi ne a tsaya wannan mu'amalan ai aiki da ita ai aiwatar da ita yadda take ba tare da an aikata abin da ya zama sabanin haka ba
masha Allah ya saka ta alkhairi. Kafin mu bude layin waya, daga lokacin ya gangara, akwai tambaya da nake so umma kamala wanda ya shafi iyayenmu.
Na'am.
Wato nan lura cewa zaka ga a wannan lokacin kusan iyayen daliban sun fi ma daliban zakewa wurin yin sata jarabawa. Mamuni kira zaka yi ma iyaye.
To iyaye su ji tsoron Allah, ƴaƴansu Allah madaukakin sarki zai tambaye su game da su.
Haka.
Kuma duk abin da aka samu ba ta hanyar alkhairi ba, to baya albarka.
Haka.
Yanzu muna ganin abin da ke faruwa. Iyayen da suke matsawa kan sai ƴaƴansu sun je sun zana wannan jarabawar an musu magudi akai ko a dauko wani aji. Mu wannan abu ba mu ma san shi a kasan nan ba, a bangaren nan namu na kasan nan ba, sabon abu ne. Ina buga ma mutane kwarai, ina buga ma mutane misali da yawa a karatuttuka. Mu kalli magabatan mu su sadda wani Allah ya ji karrai, irin su Tafawa Balewa, irin su Malam Abubakar Imam, da irin su Malam Aminu Kano, haka gangaro irin su Malam Abubakar Gombe. Dukkan waɗanda na lissafa a nan ba wanda ya wuce diploma a cikin su, amma ji ba abin da suka mana. Tunanin su ne fa aka samu mana da wannan katafariyar jami'a da muke alfahari da ita a yau. Tunanin su ne aka samar da manya-manyan abubuwa wanda ga su nan muna cin gajiyar su.
Ai maintainer din su ma an kasa.
An kasa.
Ya yi wasu sababbi
ko ne. An kasa. Kwarai. To tunanin su ne wannan, ba tunanin su ba aikin su ba. Bayan ya zama tunanin su kuma suka sa shi a aikace. Ne ya ja wannan albarkar karatu. So daga albarka ake nema ta karatu. A samar da albarka ake nema. Ko waye aka ce masa ko abu mai albarka, ai ya san ba yawa ake nema ba. Alkhairin abun ake nema shine ake nufi da albarka. So daga iyaye su ji tsoron Allah, muna buƙatar likitoci ƙwararru. A yau kwanaki wani yake ban labari, soja ne yake ban labari, yace a gidan soja suka ɗauki wani, aka masa ai ya tafi shi ya zo short service, amma ƙarshe aka gane cewa shi wannan certificate ce medicine, yayi medicine da digirin shi na medicine, amma sai gashi an je an tuwa kasashen wajen an dan zo an karamin case na rashin lafiya sai ya rube ya kasa yin magani. Ƙarshe da aka yi bincike sai aka gane ashe ba result din shi bane, result din shi yayin shi ne ya dauko shi amfani da shi
a Najeriya.
Ƙarshe suka kore shi kuma suka maka shi a gidan yayi. To irin waɗannan abubuwan mai amfanin su, muna buƙatar samun alƙalai ƙwararru, muna buƙatar samun injiniyoyi ƙwararru. Yau ta kai masa sai a zo a ce injiniya ya zo ya zana gida, akai gidan akai gini kuma a ƙarƙashin kularsa, amma kuma kawai sai a ce gidan ya rushe. To muna buƙatar samun irin waɗannan a halin da muke ciki a yanzu. Iyaye ku ji tsoron Allah, ku tausaya ma wannan ƙasar tamu da rikici ya mata yawa. Ku bari a yi karatu mai inganci. Yara su riƙa zuwa suna yin karatu da kansu, su rubuta jarabawarsu da kansu, su tsaya su yi karatu. Ga lessons nan ana buɗewa na kyauta bayan makarantu da ake yi na ƙa'ida. Ga makarantu na ƙa'ida da ake da su wanda ake zuwa kullum, sai da kuma an ƙara da wasu kwanaki a sati a ƙarshen mako a sabar Lahadi. Muna da irin waɗannan tsangayoyin da suke ba da karatu. Karatu mai inganci, ku tura ƴaƴanku su tsaya su yi wannan karatun, su yi mai inganci, su zauna su zana jarabawarsu da kansu. Duk mutumin da ya zama shi ya zana jarabawarsa da kansa, ya san abin da yake, to ba zai ji tsoron kowa ba. Kuma ba zai tsaya ya kara wannan takardarsa, ya yi wani abin da ya kasance mai kyau. Saboda iyaye su sani Allah Maɗaukakin Sarki zai tambaye su a game da ƴaƴansu. In ka je ka sa ɗanka ya aikata abin da ba daidai ba, ka sani kai ne farkon wanda za ka fara kuka da abin da zai biyo bayan nan gaba. Kafin kuma a tafi lahira, Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum tambaya, domin uba mai kiwo ne a gidansa sai an tambaye shi a game da kiwon da aka bashi. Kiwon farko ko su ne ƴaƴansa, ƴaƴansa su ne za a fara masa tambaya kansu. Wani karatu mai inganci ya sa su suka yi, wani alkhairi ya sa su suka iya, wannan shi ne abin da zai sa mu tsira mu kubuta. Mu koma mai aiki da abin da magabatanmu na farkon nan suka yi mai koyi da su. Ina ce a cikinmu ne mu musulmai ake da golden voice, mai makoshin zinari in yana turanci Tafawa Balewa, sarauniyar Ingila ma saurara shi take, haka ake faɗa mana.
Ga shi ne a YouTube ma matasa,
ko ga shi nan
da ka shiga YouTube ka sa Tafawa Abubakar, sa Tafawa Balewa, zaga duka bidiyoyin
shi gashi
yaje America in majalisu sun taru sun yana ba turanci sun miƙe sana ta
shi
yaje Ingila haka
magudin jarabawa yi
diploma ce ita ce high school education
gashi muna da irin su Malam Abubakar Imam anan Zaria jibiye shi Malam Abubakar Imam bayan kasancewa shi dan boko masanin addini hatta muktasar wannan da mutane suke gani ya fara fassara shi ba da Hausa Hausa mai inganci ko Hausan Malam Abubakar Imam ka dauka kake to a cikin littafin sa ni dai littafin sa sun ƙara habbaka min Hausa ta sosai na san abubuwa masu yawa a cikin ilimi a cikin na ilimi a cikin littafin sa to wannan shi ake bukata
akwai tambaya biyu da nake so in hadi in maka su
na'am
minti biyu ya rage ina so in bude layin waya
na'am
amma kafin in yi tambayar malam wato abokan zaman mu a kasan nan
na'am
sun shigo cikin mu sun bude makarantu na masu zaman kansu
na'am
duk da dai muna magana kan ilimi ne sun shigo sun bude wurin kiwon lafiya akwai magunguna da kwanan nan na gani cewa majalisar dinkin duniya ta bani dinsa a duniya amma Najeriya da India su suka fi kowa amfani da magungunan nan wannan wani kalubale ne da arewa ba a irin yanzu ka kalli statistics zaka ga arewacin kasar nan musamman shi Kano Katsina Kaduna da Zaria matasa ana shaye-shaye fiye da shekarun baya to abinda nake karanta sai naga cewa ashe waɗannan abokan zaman da suka shigo suka bude wannan abubuwan lafiyan sai suka dinga shigo da waɗannan kwayoyi da abubuwa shine matasa da mata ƴan mata da matan aure suka koma suna amfani da wannan to wannan malamin wani kira zaka yi dai kenan na biyu waɗannan da suka shigo suka bude makarantun nan sai suka rika samun suna Miracle Center cewa duk yaran da yaje biya kuɗi to zai samu 9 credit akwai makarantun da Miracle Center nan ma da aka zo da su aka bude a arewa cewa ake idan ka je ka biya ma ɗanka bai ci ba za a dawo ma da kuɗin ka kannan wannan malaman kansu supervisors ko invigilators su kansu suna roƙon kuɗi wurin iyaye da ɗalibai ka kawo kuɗi za a taimaka maka invigilator ko supervisor ko malamin makarantar yana taimaka ma yara wurin wannan magudin malam wannan a takaice tambayoyi ne na ce biyu gashi sun zama guda uku ne kira zaka yi gari
to abin da ya shafi abin da ya zama hada magunguna duk wanda yana koma zuwa ga magudin ne shi yasa shi algishu bala'i shi yasa muka ce algus magudi to shi ita ce kalmar da za a amfani da ita ka gama duka waɗannan sharruwa
da wata za ta rufe da wannan karanta na majalisar ɗinkin duniya cewa suka yi ma duk duniya ba kasashen da ake shan waɗannan kwayoyin daga Najeriya sai India mu muka fi kowa sha a Najeriya kuma masifar waya a arewacin kasar nan mu muka fi kowa shan waɗannan
to kaga wannan sabon abu ne wanda mu mafi yawanci duk ba a san shi ba da amma an ji shi nan ya shiga so da ka na farko kira zuwa ga al'umman mu ta san tarihinta ta san mu suwaye domin duk mutumin da ya manta da tarihin sa to zai manta da gaban sa wanda bai san tarihin me aka yi a baya ba to bai san me za a yi nan gaba ba mutuno da tarihin magabatan mu me suka tsaya suka yi na arziki mu yawaita karantawa za abun kunya ne yanzu zaka tambayi yaro tarihin ta faɓa Leo bai san shi ba bai san tarihin Abubakar Imam ba bai san tarihin Malam Aminu Kano ba bai san tarihin Saddauna ba to wannan na farko kenan na biyu abin da ya shafi waɗannan santoci da ake ce musu santocin mu'jiza
babu malam na private ne yanzu har na gwamnati akwai mai
rubuta to wannan musiba ce babba na farko ita kanta gwamnati dole ta tsaya ta abin da yake na gaskiya domin wani zubin idan kana ganin yadda gwamnati take tattauna kan ilimi abin zai baka mamaki za ka yi mamaki yadda ake barin jaki ana dokan taici so daga gwamnati ta tsaya ta kalli matsalan nan ta ilimi da gaske abin kunya ne a ce har yanzu malaman jami'a suna cikin yajin aiki likitoci sun yajin aiki amma an ce sun koma su ma ai abin suna da lafiya na da alaka da ilimi domin waɗannan resident doctors sun ai ɗalibai ne ba su riga sun zama consultants ba ɗalibai ne su kuma suna yajin aiki so daga wannan kenan sannan kuma na gaba mu musulmai muna da ƙa'ida ta wace makaranta ma ya kamata ka sa ɗanka ba kowace makaranta za a buɗe ka ɗauki ɗanka ka sa ba abun mamaki ne kaga yadda ake ɗaukar yara ana kai su wasu makarantun da ba su da manufa ba su da addini ba su da tarbiyya ba lokacin da aka ga lalata yara ake komai
babu
to ai tunda kaji an ce Miracle Center wata jaraba ce za a ce maka wai dole ka ci a ce wai ka aje
kuɗi bari mu
ka layi don Allah a game da irin waɗannan abubuwa
Allah ya saka da alheri mai sauraro kakka manta dai kana tare da Alheri Radio ne akan mita 97.7 kuma babban bakon mu ne shine Malam Bashir Lawal ko in ce doctor to bari in kira nan ban wanda za a kira mu amma zan so kamar inda na shafa fadi da Allah ruwan da zai kira fatan alkhairi ya mana addu'a ne ba sai ka kira ba ka bar wanda zasu bada gudunmuwa kan abin da nake tattauna muna tattauna ne akan hukuncin sata jaraba a shari'a ta musulunci za iya neman mu akan 0803941372 0803341372 ko kuma 0909353225 0903353225 mai sadaukar kamanta wannan shiri ne na musamman da ke zuwa maka daga nan Alheri Radio duk ranar Asabar karfe 9-10 shiri ne na musamman da ke tattaunawa kan abin da ya shafi ilimi kuma kamar yadda nace ba kwanmu nan na yau shine Malam Bashir Lawal to ana ga ta malam mun fara samun alaikum salam amin
yaka ai su sun Allah saka musu da alkhairi su ma sun bada gudunmuwar su
ban ga inji mun nan ne ba a ji akwai matsalan inverter ne a wurin aka dauke wuta inverter daukewa take
ayyo
bai kamata a ce ta dauke yanda za a yanke gaba ɗaya daga transmission ba To
ci gaba dai bayanin duka da baki daya kusan duk masu hankali sun yi tarayya akan munin wannan abu da kuma lalacewar da al'umma ta kai a game da yin sa
haka
kuma sun yi tarayya akan cewa wajibi ne a rika tunatar da al'umma akai
haka
iyaka kawai bangaroren dole a hadu ne iyaye su ji tsoron Allah sannan su kansu hukumomin jarabawa ba musamman wanda suke tsara jarabawar gama secondary irin su hukumomin su WAEC su NECO da kuma hukumar shiga jami'o'i ko shirye jarabawar makarantun da suke gaba da secondary wato JAMB kansu su ji tsoron Allah sannan koma cikin jami'o'in da kuma dai manyan makarantun da suke gaba da secondary
haka
su kansu ji tsoron Allah malaman dan wani abun zai baka mamaki in aka zo ana budewa ko ana bada labari sai ki ji abin ya kai mahadda manyan farfisoshi wanda ake ganin su ne shehunnai a babin ilimi a cikin jami'a sun afka a cikin irin waɗannan matsalolin to idan ya kasance likitan hauka ya haukace to wajen wa za a je likitan hauka ya haukace to wajen wa za a je kaga abu ya lalace gabaki ɗaya ke to daga kowane bangare ya bada gudunmuwa wajen haka iyaye sun bada gudunmuwa malaman secondary su kan sun bada gudunmuwa kai abin ya kai malalacewa hatta yan primary yanzu sun fara jin kanshin shi wannan mummunar jarabawa shi mummunar dabi'a ta yadda zaka ga yaro yanzu yana shekara 4 a primary fa amma mahaifinsa shi so yake yi a kalla kadda shi a ce ya gama primary wannan hatta malaman primary suna fuskantar wannan matsala su ba su bada goyen bayan ayi ba amma iyaye za su zo su matsa yaro shekara yana shekara ta 4 tsohon shekarun shi 2 ya gama primary amma uban shi zai zo ya matsa ya ce shi sai in ba a ba shi dama a wannan makarantar ya zana jaraba fita ba akwai wata makarantar da za a kai shi su kuma su anshe shi shikenan a ce ya gama jaraba ya gama sannan ya tafi secondary haka zai ci gaba da yi in ya zo secondary wasu a aji na daya na babban secondary wato SS1 anan ake inke yara basu gama shan nono ba shikenan sai a ji a dauki mu ko abinda muka sani in aka tsinke yaro bai gama shan nono ba kwasho ko ke kama shi sai ya katan ciki ya zama yana da katan kai ya zama kafafuwan shi da hannuwan shi sun shanye to haka a babin ilimi wannan kamanceceniya ce
haka
so da haka in ya tafi makarantar rannan nake magana da wani ɗaya daga cikin malamai babban malami ne a ɗaya daga cikin manyan makarantun mu da suke sama da secondary ya rantsi min da Allah ya ce yanzu nan maki yake yi ya ce wallahi idan ya bani wata takardar ya ce in karanta ya ce wallahi ba zan iya karanta ba ko miliyan nawa za a bani kuma masu gama wannan makarantar ne suna shekara su ta ƙarshe ba sai na faɗi suna ba jarabawar su ta ƙarshe yake maki shekara su ta ƙarshe suke amma ya ce ba za ka iya karanta wani abu daga cikin abin da suke rubutawa ba har ya buga min misali ya ce kamar yanzu kawai sai ɗalibi ya zo kawai ka bashi takardar jarabawa sai ya cika maka booklet sai ya sa bashir kawai ta rubuta bashir har ya cika booklet ɗinsa kuma ya je ya nika kaga wannan musiba ce akwai malaman da a irin waɗannan makarantun su nauyin yawan rubutun da ɗalibi ya mai ya rubuta ne a ciki malami ne kila yana karanta da chemistry amma shikenan sai mutum ya zo sai ya je ya kwaso abubuwan Islamic studies in assignment aka bashi sai je cika masa full scrap
haka
guda shafuffuka kaza sai je mika masa nauyin wannan full scrap din shi zai ceci wannan ɗalibin wannan nau'i ne na magudi
ba karamin
ba su nan ba su da iyaka kala ne na ukan magudan saboda haka halin da muke ciki mu ji tsoron Allah mu fahimci cewa ba za mu ci nasara da irin waɗannan abubuwan ba dole mu dawo mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu inganta wannan ilimin mu yi shi da gaske mu koye shi don ci gaban mu ma sannan kuma dama wani bangare ne a cikin abin da addinin mu ya umarce mu da ni
haka Allah ya saka da alkhairi malam laifin daɗi ƙarewa na san insha Allah muka gayyaci malam dai malam zai honorin invitation din mu Allah ya saka da alkhairi to ma sauraro nan muka zo duka karshen wannan shiri na yau na san kuma Allah ya jira nan Asabar mai zuwa daga karfe 9 zuwa 10 na dare za a saurare mu domin jin wani bakon nan yau an ji mu da malam Bashir Lawal daktar kenan Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi ta mana irin kuna san irin kokari da ake a kutuba da wurin karantarwa musamman kan wannan fitina da tun karo mata saka jaraba Allah ya saka da alkhairi ni da na shirya na gabatar Isma'il sahabi nake chatu Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum. Thank you.